Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31.25.16. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOY Africa dake a mitar 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da kuma Dalol, sai kuma tashar Alfa Radio birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da ranar Lahadi 29 ga watan Afrilun shekara 2018. Ni ne Sarfi Lahashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce muddin majalisar dokokin Amurka ta ki samar da kudin gina katanga nan gaba, to za a tsaida harkokin gwamnatin kasar gaba daya. Shugaban kasar Korea ta Arewa Kim Jong-un ya ce zai gayyaci kurarru da yan jarida daga Amurka su shaidi rufe wuraren gwaje-gwajen makaman nukiliya da zai yi. Sannan tsohuwar shugabar kasar Malawi Joyce Banda, mai fuskantar tuhuma kan almundahana, ta koma kasarta.
To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa hukumomin tsaro a jamhuriyar Niger sun ja hankulan tsaffin sojan kasar don kaucewa shiga tarkon yan ta'adda.
Dan mu ja hankalin abokanmu a yi ta haka hatsan-hatsan, a yi hankali da mai zowa wurinka ya zo ya kawo maka zancen shi, ka shurare shi, na ɗauka ba cilar ne ba.
Yunkurin kiran yan sanata Dina Malaya na jihar Kogi bai samu nasara ba.
An fito wasu wuraren mutane sun fito, wasu wuraren da kuma mutane suka fito, wasu wuraren kuma mutane ma sun kawo abu ne ma kawai.
To haka kuma za ku ji ci gaban tattaunawar masu ruwa da tsaki da suka yi kan ziyarar da Buhari, shugaba Buhari ya kawo shugaban Amurka a nan Washington DC. Daga nan kuma za mu ga muku shirin idan kwaya tun narke. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro ke turo mana idan lokaci ya ba mu dama. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar ratse da harkokin gwamnatin kasar zuwa ƙarshen wannan shekarar muddin majalisar dokokin kasar ta ki samar da kuɗin tabbatar da tsaron kan iyakar kasar Amurka, ciki har da kuɗin gina katanga tsakanin Amurka da Mexico. A watan jiya, Trump ya rattaba hannu kan wani kasafin kuɗi na dala tiriliyan 1.3 na ci gaba da gudanar da harkokin gwamnati zuwa ƙarshen watan Satumba. Da yake jawabi a wani wurin gangami da aka shirya a garin Washington na jihar Michigan, shugaba Trump ya ce majalisar dokokin kasar za ta sake gabatar masa da kasafin kuɗi ranar 28 ga watan Satumba. Amma muddin kasafin bai kunshi kuɗin gina katanga ba, ba zai rattaba hannu a kai ba. Muna buƙatar katangar, za mu samu kamalallar katanga, abinda ya gaya ma cincirin da mutane kenan. Ya ƙara da cewa hasali ma an fara gina katangar. A baya mun samu dala biliyan 1.6, za mu sake gamuwa da su ran 28 ga watan Satumba. Kuma muddin babu kuɗin tabbatar da tsaron kan iyaka, ba mu da zaɓi, za mu rufe harkokin ƙasar saboda muna buƙatar tsaron kan iyaka. Fafatawar da ake yi a arewacin Myanmar tsakanin sojojin ƙasar da dakarun 'yan tawaye masu gugurmayar neman 'yancin yankin Kachin ko KIA a taƙaice ta tilasta mutane sama da 4,000 gudu daga gidajensu. Mai magana da yawun KIA Kanar Bawobu ya ce faɗan zai daɗa ƙazancewa saboda za su tura ƙarin dakarunsu zuwa yankin. Ƙungiyoyin agaji sun buƙaci samun damar kaiwa ga yankin da ke yaƙin ya ɗaiɗaita, wanda ke lungun arewa maso gabashin ƙasar daura da kan iyakar ƙasar da ƙasar China. Ƙungiyoyin kai ɗaukin na fargabar yiwuwar dubban mutanen da suka galabaita sun maƙale a can tun bayan da aka fara yaƙin a cikin watan Afrilu. Abinda ya fi damun mu shi ne lafiyar farar hula, ciki har da mata masu ciki da tsofaffi da yara ƙanana da kuma gajiyayyu. Abinda Mark Curtis, shugaban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin jinƙai kenan, ya gaya ma kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa, ya ƙara da cewa dole ne mu tabbatar da cewa waɗannan mutanen sun samu kariya. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na shirin gayyatar ƙwararru da 'yan jarida daga Koriya ta Kudu da Amurka don su zama shaida a lokacin da Koriya ta Arewar za ta rufe tasoshin gwaje-gwajen nukiliyar ta a watan Mayu, abinda jami'an Koriya ta Kudu suka faɗa kenan a yau ɗinnan Lahadi. Sakataren yaɗa labaran shugaban Koriya ta Kudu Yun-Yun Chang ya kuma rawaito Kim na cewa duk da yake dama can Amurka ta tsani Koriya ta Arewa, da zarar mun fara tattaunawa za ta gane cewa ni ba irin mutumin da zai yi amfani da makamin nukiliya bane akan Koriya ta Kudu ko Amurka a ƙetaren Pacific. Kim ya kuma yi alkawarin canza agogon Koriya ta Arewa ta wajen ƙara shi da minti 30 ta yadda zai daidaita da na Koriya ta Kudu. Shugaban Amurka Donald Trump ya kuma nuna ƙwarin gwiwa kan ganawar da aka shirya zai yi da Kim bayan tattaunawarsu da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in da Firaministan Japan Shinzo Abe. Bayan shafe shekaru sama da uku a waje, tsohuwar Firaministan Malawi Joyce Banda ta koma ƙasarta inda take fuskantar tuhuma kan almundahana. Joyce ta isa Lilongwe, babban birnin ƙasar, jiya Asabar, bayan da ta yi shekaru kimanin uku tana aiki a matsayin wata jami'a a wasu cibiyoyin nazari a birnin Washington DC na Amurka. Cincirin da magoya bayanta sun tarbe ta a filin jirgin sama, mai magana da yawunta ya ce za ta je gidanta ne kai tsaye. Ana kyautata zaton za ta yi jawabi a bayyanar jama'a a wani gangamin da za a yi a yau ɗinnan Lahadi. A baya dai Joyce Banda ta ce a shirye take ta sake tsayawa takara a shekara ta 2019, to amma a baya-bayan nan ba ta sake cewa za ta tsaya takarar ba. Ta shugabanci ƙasar ta Malawi daga shekara ta 2012 zuwa 2014, to amma an ambace ta a wata taɓargaza ta wacce ake wa laƙabi da cash gate, wato taɓargazar kuɗi, a shekara ta 2013. Firaministan Singapore ya ce har yanzu ƙungiyar ISIS wata babbar barazana ce ga ƙasashen da ke cikin ƙungiyar yankin kudancin Asiya ko ASEAN a taƙaice, duk wadda galabar da aka yi a kanta a gabas ta tsakiya. A jawabinsa na buɗe wani babban taron ƙungiyar ta ASEAN a ƙasar Singapore, Lee Hsien Loong ya ce a yanzu kan yankin na kudancin Asiya na cikin kwanciyar hankali, to amma har yanzu akwai wannan barazanar. Firaministan ya yi gargaɗin cewa yadda fasaha takan kama a yankin ya daɗa ma tsananta wannan barazanar.
Ibrahim Kalmasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, hukumomin tsaro a jamhuriyar Nijar sun ja kunnen tsaffin sojan ƙasar akan buƙatar su yi takatsantsan don kaucewa faɗawa tarkan ƙungiyoyin ta'addanci a ƙoƙarinsu na neman ɗaukan sojin haya a ƙasashen yankin Sahel. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulam Muna Barma ya aiko mana da rahoto a kai.
A sakamakon lura da wasu bayanan da ke fayyace shirin da ƙungiyoyin ta'addanci suka dukufa a kansa a wannan lokaci da hukumomin tsaro a yankin Sahel ke cewa suna samun galaba sosai a yakin da suke kafsawa da 'yan ta'adda, yasa hukumar kula da tsofaffin sojoji Office National des Anciens Combattants shirya wani zagaye a yankunan Niger, inda aka gargaɗi 'yan mazan jiya su nisanci kansu da wata sabuwar dabarar da 'yan ta'adda suka bullo da ita. Kaftan Yahuza Sabo mai ritaya na daga cikin mambobin wannan ayarin faɗakarwa.
Sun yi aiki shekara 20, 30, har ma wasu 40. Kinan wanda ya ɗauki shekara bindiga shekara 40, to ya kamata ka a ja hankalin shi saboda yau kwaɗayi ya yi yawa. Menene kwaɗayi? Wanda ke neman ya cuci ƙasarku zawa yake da abun duniya, wa za ya nuha da shi bai nuhan manomi? A wanga da suka yi ta in suna cikin wani hali da an tara musu hannu amsa haske, to dan shi ne muka taru nan bayan mun cikin ƙasa gaba daya dan mu ja hankalin abokanmu a yi ta haka hatsam-tsam, a yi hankali da mai zowa wurinka ya zo ya kawo maka zancen shi, ka shulare shi, na ɗauka ba cilar ne ba.
Duk da yake bayanai yana nunin alamun ƙura ta lafa a nan Nijar, rundunar mayakan wannan ƙasa na ganin akwai buƙatar tsofaffin sojoji su ba da tasu gudunmuwa a ayyukan tabbatar da tsaro ta hanyar dafawa askarawan da ke fagen daga, yayin da ake ganin za su iya taimakawa hukumomi a yankunan karkara akan maganar tsaro, in ji Kaftan Munkaila Abdullahi, daraktan hukumar kula da inganta rayuwar tsofaffin sojoji.
Ils peuvent éventuellement venir en soutien aux forces de défense et de sécurité actives sur le terrain.
Wasu rahotanni da ke yawo a ƴan kwanakin nan na cewa manyan kungiyoyin ta'addanci daga yankin Asiya sun aike da dillalai a kasashen Afirka da zummar neman waɗanda za su yi aikin gadi a wasu kasashen nafiyar ta Asiya, sai dai an gano cewa shirin na da wata manufar ɓoye wacce ba za ta wuce amfani da irin waɗannan masu gadi ba domin kafsa yaƙi a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar IS. Masu sharhi akan al'amuran tsaro na ƙara jaddadawa hukumomi cewa ɗaukar matakan inganta rayuwar jami'an tsaro na jiya da na yau ya zama wajibi ga gwamnatoci, muddin ana son kare su daga tayin ƙungiyoyin tayar da ƙayar baya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Dore ne aka yi bai, yanzu ma ana bai, zamanin sayan bai, rayuwa a kuɗi doyi.
To madalla a gaida Sulemu Mana Barma. To daga jamhuriyar Nijar sai mu tsallaka Najeriya, inda a jiya Asabar hukumar zaben kasar ta gudanar da aikin tantance sunayen masu son kiranyen sanata Dino Malaye a jihar Kogi, sai dai mutane ba su fito ba. Ga Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani.
Hukumar zaben Najeriya ta gudanar da aikin tantance sunayen mutanen da suka nuna buƙatar yin kiranye ga ɗan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Kogi, wato sanata Dino Malaye. Sai dai rahotanni daga yankin kudancin jihar Kogin na nuna cewar ba a samu fitowar mutane sosai ba, kamar yadda Muhammad ɗan Asabi mazaunin Lakwaja ya shaida min ta wayar salula.
Sun kai rabin mutanen da ke da zai kamata su fito ko ba su kai rabi ba.
Gaskiya ba su kai rabi ba, don mutanen da ke kamar za su ba su kai rabin ainihin wanda suke kundin rajistan zamewa.
To ai dama ka san an ce sai wanda ya sanya hannu auka a neman kiranyen shi Dino shi zai.
To aka sanar ma wanda aka dace sanya hannun ba su fito ba.
To kakakin hukumar zaben Najeriya mai kula da jihar Kogin Ahmed Bagudu Biyambo ya ce a rumfunan zaɓe 552 ne aka gudanar da aikin tantance sunayen mutanen daga cikin rumfunan zaɓen 560 da ke yankin ƙananan hukumomi 7 na kudancin jihar Kogin, kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula. Hukumar zaben dai ta ce nan gaba kaɗan za ta bayyana sakamakon tantancewar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina, a Nigeria.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari, yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke shirin zama shugaban kasa na farko a nahiyar Afirka da ya fara samun goren gayyata daga shugaban Amurka Donald Trump. Nasiru Adamelika ya tattauna da masu ruwa da tsaki a ofishin murya Amurka dake Abuja kan tattaunawar da za a yi tsakanin shugaba Buhari da Trump.
Ibrahim Musa dan majalisar kula da harkokin samar da ingantaccen iri. A tattalin arziki ya kake ganin me kake sa ran shi shugaba Buhari ya zanta da shi shugaba Donald Trump?
To dunda America tana da ainihin muhimmanci a duniya ba a Afirka ba a gina tattalin arzikin kasa, kuma tana daya daga cikin kasa wanda take da ainihin karfin tattalin arzikin kasa a duniya, sannan kuma tana mai fada aji a duniya. Ina ga akwai abubuwa guda hudu da ya kamata mu bita su, wanda akwai yarjejeniya tsakanin Najeriya da ita, inda har muddin Amerika tana so ta taimaki Najeriya. Ina ganin gwamnatin Amerika tana tafiya ka'in da babban bankin Najeriya da ma'aikatar noma da kuma ma'aikatar gidduka ta ƙasa, ta yadda za ta bunƙasa mana aikin noma a samu ainihin kyakkyawan yanayi yadda za a ɗauki matasan mu aiki, saboda rashin aikin nan ne shine ya kawo ma matsalolin tsaro, musamman ma ita Amerika a tsarinta gina al'umma da samarwa da mutanen aikin yi. Sannan akwai magana mun yi tsammanin idan sun ji za su tattauna akan yadda Amerika za ta shigo ta taimaki Najeriya wajen yaƙi da cin hanci da rashawa, ta taimaki Najeriya akan yaƙi da fatauci da bil'adama da miyagun ƙwayoyi, sannan ina ga ta taimaki Najeriya akan yaƙi da ta'addancin nan.
Dubon boyna kamar wata magana kake da ita kafin
dan ƙarin bayani dan yakan na iyayen gidan nan guda biyu da suka yi bayani. Wato duk gwamnatin da ya zo man Nasiru zaka ji za a ce ana yana da muhimmanci a aje Amerika, yana da muhimmanci, amma mai Amerika ya producing tun da Bill Clinton ya kawo Nexim Bank Nigeria, Obama fa sai Ebola ya dan ba da gudunmawa wanda ya sake farke kudin sa ma. In ka ga Bature zai ce maka zai taimake ka, to zai kashe ka ne. Sannan ka duba the worst part, tun da ake a duniya ba taɓa makaryacin shugaban ƙasa kamar Donald Trump ba. Sannan ka dauki biliyoyin kudin ƙasar ka, taki yanzu babu a koina. Buhari ya sai take a Morocco, wanda in za mutanen Buhari su taimaki Buhari su taimaki talakan Najeriya a tura takin nan kasuwa a ce 700,000 ma a saya. Nasiru takin da Buhari ya kawo ya kamata mu shekara biyar ba shigo da kobu hudu ba, tsabar yawansa da gas aka biya. Man Nasiru ina takin? Kullum ana magana ina takin, babu. Talakan Najeriya yanzu zai iya zuwa Kamaru, Niger, Chad su take ya kawo, alhali Buhari ya kawo daga Morocco. Babu a kasuwa, kuma ba tambayi wayannan manyan niyya ya talaka suke kukan taki, ba mu ga taki ba. Man Nasiru Allah ne fa kawo ruwa, talaka suka yi iya karfin su da kashin awaki da kayan shanu suka yi noma, babu federal government ta kama da karfi tace su suka taimaki talaka. A ina takin? Babu. Daya na biyu, America za ta karbi kudin Najeriya amma sai bayan shekara biyu za su ba mu kayan da za a yaki Boko Haram. To daga yanzu inda nake cewa da kudin kar a tura tukun, daga yanzu zuwa shekara biyu muna da bukatu a Najeriya matewa ta ko ina. An yi wa ma'ai shi ma tsaro ne, in ka kashin yunwa ai babu sata. In ka sa aka gyara kwalta ba a faduwa a mutu, kullum sai a mutu. In ka gyara wannan wa zai isa ta asibiti mai kyau, makarantu, in ana yin wannan babu bance bai kamata a saya ba. In da ba a saya ai ko wannan gini biyo ya aibu da na da daban ne, tunda yanzu an yi POP an yi waye, yana da kyau a sayo, amma fas a kashe mana yunwanci.
Bari za mu dawo wajen ka injiniya Ahmad Zakar Guroja, amma kafin nan Victor Sanders ke kin san wannan irin gwagwarmayar ta bunƙasa, misali ba ma rayuwar mata ba da matasa. Kwanan nan shugaban ma da ya fita zuwa Burtaniya wajen taron ta tattalin arziki na kungiyar da kasashe inda Burtaniya ta yi wa mulkin mallaka, ya nuna fiye da kashi 30 na matasan Najeriya wato sukan zauna ba sa komai, suna jiran komai kyauta. Me kike sa ra shugaba Buhari ya zanta da shugaba Donald Trump ta bangaren da zai shafi waɗannan matasa a cito su daga wannan halin da suke ciki?
Gyara ayyuka za a fitar da su. Idan aka samu ayyuka, yara suka koma makaranta, aka samu aikin yi, ai zauna gari banza ya ƙare. Idan ba an samu aikin yi ba, idan ba an je makaranta an sano dalilin da na je makaranta ba, ba wani abin da zai kawo ci gaba a nan Najeriya. Mu mata mun gaji. Yara zaka ga da safe koko, da rana koko, da dare koko. Ai yaro ma zai ce maka ya gaji. Zai ce maka ya gaji. Me yasa? Ya gaji da shan koko. A canza masa mana. Amma ya za a yi a canza masa ba aikin yi. Ba aiki, ba abinci, ba komi, ba rufin asiri. Ai sai komi ta zama banza.
Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kwanga don tilar makula da su.
To, a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. To jama'a, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC, kuma yanzu agogon muna cewa karfe 10:20 kusan da 1 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Barkanku da kasancewa da mu a shirin Idan Kwaya ta Nurkefa, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Shirin da ke tabo batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolin su. Sunana Hafsat Maina Muhammad. Ku biyo mu. Yau a cikin shirin muna tare da wata baiwar Allah wadda bata so mu ambaci sunanta ba. Wacce ta farga ta bar shaye-shaye har ta samu yanzu ta cimma burinta na rayuwa da ta dade tana mafarki. Ta dai fara min bayani ne kan yadda ta tsinci kanta tana shaye-shaye. Ga hirar tamu.
Abun ya fara ne daga rashin sani, sannan kuma da rashin sanin yadda illan kwayoyi da suka yi abinda lokacin yake sha sai maganin murnan da yake da suna da ake cewa hudin da na lan lokacin ki yana da nan wuce hudin. Rashin sani, sannan kuma da rashin sanin illan shi da mutum zai zama dependent on it, abinda ake cewa addiction kenan ko. To abinda ya fara dai ne zan iya tuna lokacin ina dan da matsaloli da sauransu da harkar mahaifina. Abinda ya fara a sanin sannan haka ina makaranta sai in je in saya haka in sha har abun ya zo ya zama limiti, kuma sai abun ya zo to the extent na zo ma makarantar ma sai na fara samun matsala da kamar lecturers dan kamar lokacin akwai wani lecturer haka malami da ya sa ni gaba. To sai na gama kawai ma nace bari ma in yi kamar da farin abun nan din in na su in dawo in ci gaba da abun da nake. To kuma harkar zaman mu na kasa kamar ajiya haka da na koma dai ma gida da sauransu magana a wuce irin dai na zauna gida dai makarantar ne ma in ci ma shi na wasa da shi. Na faɗa cikin wannan abun na shaye-shaye kuma akwai da yake cin zabutun bilimin shi da abubuwa. Kullum ina wani tunani da wani tunanin da ya kamata a ce in yi haka zangin ganin shi daban-daban. To haka na faɗa cikin illolin na shaye-shayen kudin, sannan kuma shi abu ne wanda akwai masu shan shi da yawa sosai. Abu ne da ya zama kamar annoba a cikin al'ummarmu, haɗi al'ummar Arewa, musamman ma za matasa, mata aure, hadda ma manyan mutanen da ba ka zata da tije uwayenmu da sauransu za su zama shiga cikin wannan yanayin na shaye-shaye. Sannan kuma akwai shi ko ina kika ji za ki gan shi a watsi ana sayarwa. Abin ma ya zama kamar ma ma sai zan ci ba gwamnatin ne ku da haɗin kansu da kogin yini za ki gan shi wasu ana sayarwa ta ko ina har akwai kamfani wannan ya zuwa ne ta wancan kamfani ya zuwa wannan kamfani ya shiga. To ma ya zai zama ma kamar ma duk cikin al'umman kamar abin da kowa ke yi kenan. Ka je nan al'umman mu ta Arewa. Sai abin ya zai zama kamar annoba za ki ga gidan kowa, kowa ne in kina kira ɗaya gida ɗaya biyu uku huɗu to ki tabbatar da cewa na huɗu ke cikin kowane gida goma yake jin kamar mutum shida za ki samu wanda ke shan wannan abu. Kin ga kenan da cewa environment ya yi play wani role availability din shi ana samun shi ne kin ga har mutane abu ne da baka ma gudunmu shi duk inda ka ji zaka game da shi.
Ina kike samun kuɗin siyan waɗannan abubuwan?
Ya kamar lokacin da zan ce ya nake abun nan ina da aikin da nake yi sannan kuma akwai kamar organizational work da nake yi. That's why dai wannan abun ina kokari to be productive da a cikin ma al'umma da kuma duk wannan sa buge-buge da in samu kuɗin ni ne ne ta sai inda kuɗin za su tafi on mutum ya biya kudurin addiction ne na shi mutum ya ji duk abin da ka samu dan tunanin ka yake kamar wanda muke da yawa ba ma abin da muke so irin kamar a cikin ƙarshen wata yayi mu je mu ɗiba kuɗi in mun je mu ɗiba kuɗin mun san inda muka tafi abin da zamu je mu sai zamu je mu ci katon-katon na kudin.
To madalla yanzu kuma sai mu shakata da wakar margayi dan Maraye Jos kan shaye-shaye.
Tokar asha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara. Tokar asha kwaya. Dubban mutanen gida daji suna zance, kwaya ku ba ta da kyau. Kakan ka baya sha, baban ka baya sha, bai kai kashan kwaya. Tokar ku sha kwaya.
To madalla, yanzu kuma sai mu je ga ƙarshen hirar da nayi da Dr. Aishatu Yusheu Armayau. Na tambaye ta dabarun da suke amfani da shi wajen taimakawa masu shaye-shaye neman mafita da samun lafiya. Ga amsar da ta bamu.
Kin ga aka kama da irin waɗannan yaran. Abinda kowa zai fahimta da sun ci bar abin da suke yi. Su kuma a wannan lokacin ba san ransu bane. Ya fi karfin su. To mu da aka kama da su sai mu ja su a jikin mu. Mu gwada musu cewa mun gane ko me ke faruwa da su. Saboda haka yanzu ina son mu zauna ni magana sun biyo wanci wanda suka samu wannan cuta ta shaye-shaye in suka bincika sosai ko akwai dalili ko amma mutane ba sa gane wannan wanda zaka bi zai me dalilin da yasa wannan yaron yake wannan shaye-shayen a wannan lokacin ai ba shi kadai daga gidan shi yasa sauran ba sa yi shi to za mu wannan bincikan abin ya riga ya shiga cikin ka ba da zaka cikin da dole za mu baka magunguna na asibiti idan abubuwan gudewa din sun zo kamar zaka ga rashin bacci wasu ba su iya zama wuri daya wasu suna jiye-jiye suna gane-gane sun ba su sha ba dole ne za mu ba su magani a asibiti saboda duk waɗannan abubuwan mu tabbata cewa mutum ya dawo daidai mu cire abin daga cikin jikin shi kuma withdrawal da in ya zo mashi kar ya zo mashi da ƙarfi idan muka gama wannan mutum ya dawo cikin hayyacin shi muka zauna muka yi magana da shi don wasu ana kawo su ne ba don suna son zuwa ba.
To madalla dokta, wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji ƙarshen hirar wacce ta daina shaye-shaye ta farga. Kuma dokta za ta dawo ita ma domin ta ƙara mana haske kan aikin da suke yi da masu shaye-shaye. Masu sauraro a nan za mu dasa aya, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a shirinmu na ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi ƙarfe 3 agogon Ghana kenan. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta bada umarni, ni Hafsat Maina Muhammad daga nan birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
To a gaida Hafsat, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta email. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Ahmad Manaja Bauchi anguwan Karofin Madaki. Ya ce murya Amurka ku bayan dama in ƙara nuna goyon bayan matasan Arewa maso gabas ga shugaba Buhari domin irin kula da yankinmu na Arewa maso gabas da gwamnatin Buhari ke mana. Sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa haba tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ya kamata ka sani cewa mu talakawa muna mutunta ka a matsayinka na dattijan siyasar Najeriya. Amma ka sani cewa ba wani dare da jemage bai gani ba. Sako daga Usman Shitu Mahuta. Sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya yi amfani da ikon da yake da shi wajen saka dokar ta ɓaci ga jihar Zamfara tare da dukkan jihar da ta kasa kare da tsare rayukan da dukiyoyin jama'ar ta. To kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana kenan, kuma da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
To a taƙaice, shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar rantsar da harkokin gwamnatin ƙasar zuwa ƙarshen wannan shekarar muddin majalisar dokokin ƙasar ta ki samar da kuɗin tabbatar da tsaron kan iyakar ƙasar Amurka ciki ko har da kuɗin gina katanga tsakanin Amurkar da Mexico. Fafatawar da ake yi a arewacin Myanmar tsakanin sojojin ƙasar da dakarun 'yan tawaye masu gugurmayar neman 'yancin yankin Kacin ko KIA a taƙaice ta tilasta mutane sama da 4,000 gudu daga gidajensu. Mai magana da yawun KIA Kanar Bau ya faɗa hakan ne a yayin tattaunawa da 'yan jarida.
To madalla, masu sauraronmu da wannan muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe Litinin da misalin ƙarfe 6 a wagon Najeriya da Nijar, wato ƙarfe 5 a wagon Ghana, za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin
Ibrahim Almasi Garba
da ya tayani gabatar da shirin da kuma Ciwa Hiro Diodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Santos, ni Sarfila Hashin Gumal ke cewa sai mun sake haɗuwa. Assalamu alaikum.